بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Asabar, daren hudu ga watan Sha'ban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, wanda ya dace da 27 ga watan March, shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 148 daga ajimu na faslu Sheikh Al-Albani lil Usul, daga makarantarmu ta Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar Mala Albani Zaria rahimahullah. Dama wannan darussa ne da muke yi na aji namu na ƴan uwa ɗalibai, wanda muka ɗan yi hutu na ƴan makonni sakamakon tafiye-tafiye da suka bijiro mini. To, bayan dawowa kuma wanda ya kamata mu dawo karatun insha Allah kamar yadda muka saba a yammacin jiya Juma'a kenan. Allah cikin ikonsa wannan karatu bai yiwu ba sakamakon yanayi da aka samu kai a ciki a Najeriya, kuma ka ce a dukkan duniya, ta fuskar wannan yaduwar annoba da ake cewa coronavirus, wadda ta shigar da tsoro da rudani a cikin zukatan mutane, kuma ta sanya hukumomi musamman mu dai a nan jihar Kaduna suka tursasawa mutane zaman gida saboda gudun yaduwar wannan cuta. Allah ubangiji ya tsare mu. Da haka sai muka ga dacewar cewa maimakon mu ci gaba da zaman dirshan da zaman jiran me zai kai ya kawo, babu laifi insha Allah mu ci gaba da yin darussan mu amma daga gida, wato abu'udin kenan, distance learning da ake cewa, don haka zamu ci gaba da yin waɗannan karatuka amma daga gida, maimakon yadda aka saba a gargajiyance a zauna a yi karatun. Insha Allah za mu yi wasu daga cikin darussa, ko da kuma a bisa tsarin yadda muke yin su za mu dan dakata da su ne sai lokacin da insha Allah aka samu yanayi mai kyau. Darussan da za mu ci gaba da kawo wa ƴan uwa daga gida din nan su ne akwai wannan karatuka na faslu Sheikh Al-Albani lil Usul, wanda muke yin darussa daga littafin mabambanta kamar yadda za mu zo mu ambata. Akwai darasi da muke yi a masallacin Margayi Alhaji Tsoho, wanda ke bayan garejin Baba Kaduna a nan titin Gaskiya da ke nan Tudun Wadan Zaria, inda muke karanta littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya, wannan shi ma zai ci gaba da zuwa insha Allah. Sai kuma darussan da muke yi har ila yau a ajin Umar daga makarantar Mala Albani din rahimahullah, wanda muke karanta da tafayi guda biyu, akwai littafin Alfiya ta Mustalah al-Hadith ta Imam Zainuddin al-Iraqi rahimahullah, da kuma littafin Sharafu Ashab al-Hadith na Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi aidan, wannan ma insha Allah zai ci gaba da zuwa daga nesa. To, amma darussan al-Istiqama da Zadul Ma'ad, wadanda a al'adance muna daukan su da bidiyo, kuma muna sanya loudspeaker akan shi Zadul Ma'ad dan saurare daga cikin gidaje, to waɗannan insha Allah za mu dan dakata da su har zuwa yadda yanayi ya bayu. Wannan kenan na farko dangane da karatuka insha Allah. Kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye, ina son dan yi wani tsokaci a gurguje kwarai da gaske. Ni a matsayina na ɗalibi mai saurare, kuma a matsayina na musulmi, a matsayina dan Najeriya, ina ganin ba ni da wani zance mai tsayi da ya kamata na yi a kan wannan wato rikita-rikita ta annobar coronavirus, wadda ta zama ruwan dare game duniya. Ba don komai ba, saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko shi ne, ni ba likita ne, ko ma'aikacin asibiti, ko ma'aikacin kiwon lafiya, ko mai nazari da bincike akan kiwon lafiya ba. Fannin bincike na da abinda nake nazari akan shi ne ilmomin kimiyyar harshe da adabi, tare da wato ikhtisas akan adabin Larabci a Najeriya. wanda kuma wannan bai da alaka da duk abin da ake magana akai. Sannan ta fuskar ilmomi wanda suke da alaka da addinin musulunci, wanda anan ne muke dan taba karambani irin namu na masu karambani, ya kamata a ce anan gaskiya ne da nayi magana, musamman saboda akwai mutane da suke kallon kansu a matsayin dalibai ko masu saurare na, ko wanda suke jira su ji menene irin fatawar da ni ma zan bayar, ko kuma wanda suke kallon makarantar mu ta Darul Hadisi Salafiya a matsayin cibiya ta ilimi da bincike, wanda suke fatan su ji ra'ayinta. Wanda a kashin gaskiya akwai malaman mu da ke wurin wanda sun so su yi magana amma yanayi bai bayu ba saboda wasu uzurori. To amma ni shakhsiyan na ki yin magana ne, ko na ki sakin baki ne ni ma a ji ta cewa ta, saboda na gama sauraron maganganun da malamai suka yi, kuma ina ganin ba ni da wani abu da zan ƙara. Waɗannan malamai a cikinsu akwai malamai na wanda sun karantar da ni, na zauna gabansu ko na musu tambayoyi ta fuskar ilimi, kuma ina girmama ilimi da mutuncinsu, sannan kuma duk abin da suka faɗa babu wani abu da zan ƙara. Ni ma na saurare su na ƙaru ƙaruwa ba ƴar ƙanƙanuwa ba, to da haka babu buƙatar sai na ƙara wani abu. Almisali akwai Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Hafizahullah, akwai Dr. Muhammad Abubakar Muhammad Sani Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu Hafizahullah, akwai Imam Dr. Idris Abdul Aziz Hafizahullah daga garin Bauchi, akwai Malam Abu Shubai Al-Qasim Umar Jibril wanda aka sani da suna Malam Hotoro Hafizahullah. Waɗannan dukan su malamai na ne waɗanda na girmama su, ina cin more ilimin su, kuma har a yanzu ina ci gaba da ittisali da su a duk sanda nake neman wata mas'ala, kuma ko da muke nesa da su a rayuwa akan bibiyi karatukan dukkanin su, kuma kullun cikin ƙaruwa muke da ilimin su, kuma wannan malamai sun yi duk jawabin da ake buƙata. Baya ga su akwai malamai da yawa da na saurara, kamar irin su Dr. Bashir Umar Ali Hafizahullah, irin malami na har ila yau Dr. Isa Ali Fantami Minister Allah ya saka mai alkhairi, irin malami na har ila yau Dr. Jamil Muhammad Sadis, irin malami na har ila yau Malam Bashir Lawal Muhammad Hafizahullah, haka irin su Malam Shu'aibu Salihu Zaria, duk waɗannan malaman mu ne jama'a. Na kuma saurari kowa jawabin da yayi, kuma na ƙaru sosai. Koda ta ɓangaren waɗanda ya zama wataƙila ra'ayin da suka karkata zuwa gare shi ba shi ne ra'ayin da waɗannan jumhurin malaman da na ambata suka karkata gare shi ba, irin su Sheikh Sani Hajingir Hafizahullah, irin su Malam Bello Yabo Hafizahullah, irin su Dr. Ahmad Muhammad BK Allah ya saka mashi alkhairi, babban malami da tijo kakanmu ne a ilimi, da irin su Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan da dai wasu su da yawa wanda duka suka sanya albarkacin bakin su, kuma duka waɗannan malamai ne na Allah muna kyauta musu zato, muna ganin darajar ilimin su, muna yaba musu. Koda wani ya faɗi kalmar da ba haka muke gani ba, ko bai dace da ra'ayin da muka karkata zuwa gare shi ba, ba za mu ci mutuncin shi ko mu aibata shi ba, ba mana tarbiyya akan aibata malamai ba. Haka sai na ga waɗannan malamai, wannan kaukaba ta malamai daga cikin malaman sunna, wanda baya ga su ma ko su malaman da dama, wannan kawai na ambata ne a gurguje, duk sun yi bayanai, to ya kamata wannan bayanan nasu su wadatar. Babu buƙata a ce dole sai kowa yayi magana, musamman don hakan tana bude kofa, hakan na bude kofa ga tun ana ganin waɗanda suke da ta cewa ne a ilmance, suke da haƙƙi a ilmance su yi magana, tun ana ganin su ne suke magana har abin ya zama yayi arha, ya zama rakwa-rakwa, ya zama garabasa, ya zama gwanjo, har kowa ma yana magana, har da ƴan gari da sauran waɗanda ba su da ma wani ilimi ko da na lafiyayyar alula ne, suna sa baki akan harkar, kuma wasu ma har da cin zarafin malamai da ƙoƙarin yi wa malamai gyara saboda hamasa ko zafin kan addini ko makamancin su. Wannan duka ba daidai bane, ya kamata kowa ya san alƙadarin shi game da mas'ala, musamman irin wannan mas'ala wadda ta ummu bihal balwa, wanda matsala ce ta shafi gabaki ɗaya al'umma a duniya ma gaba ɗaya. So ko baya ga waɗannan malama, ko kuma malami a ƙasashen Larabawa irin su Ar-Ruhaili, Sheikh Ar-Ruhaili rahimahullah, irin su da ire-iren su malamai daga ƙasar Makka, daga Najatul Da'ima, waɗanda suka yi maganganu kuma duk mun saurara, mun ƙaru kuma mun fahimci abubuwa da dama a cikin su. Allah ya saka musu alkhairi gaba ki iya. To da haka sai naga ni a matsayina na ƙolo na mai saurari na almajiri, to bai kamata in yi katsalandan akan wannan mas'ala ta fuskar kasancewarta mas'alar karatu ba. Allah ya saka mu kowa da alkhairi, Allah kuma ya sa mu dace. Gara mu yi abin da shi ne ya tara mu. Insha Allah za mu taɓa karatu daga cikin littafin Ulumul Qur'an al-Karim na Dr. Nuruddin Aitar. Allah ya ubangije saka mashi alkhairi. Za mu tashi a shafi na 26, inda malai yake cewa wayara kathirun min al-ulama'i tafsira ayatin nuzulil qur'ani fi laylatil qadri wa shahr ramadan ala ghairi ma zakarnahu wa anna al-murada ibtida'u wa anna al-murada ibtada'na inzalahu fi shahr ramadan wa fi laylatil qadri kama huwa musta'malun kathiran fi lughati itlaqu fa'ala ala ibtida'i al-fi'l. In da yatinawa a darasi wanda muka yi a baya game da wannan littafi, muna jin batu da malam yake yi ne akan ma'anar cewa an soka da alqur'ani fi lailatin mubaraka, fi lailatul qadri, cewa kuma in muka ga aikaci cewa alqur'ani an saukar da shi ne a shekaru 23. Waɗannan ayoyi kuma inna anzalna fi al-qadr da sharra ma alladhi unzila fi al-qur'an da inna anzalnahu fi laylatil mubaraka suna nuni kamar izuwa ga cewa an saukar da shi ne a dare guda a jumlace. A inda malai ya kawo mana fassara daga Ibnu Abbas radiyallahu anhu wa an abihi, wanda Ibnu Mardawayhi ya ruwaito a cikin tafsirin sa da shi da Ibnu Abi Hatim, cewa an tambayi Ibnu Abbas kuma ya bada amsa da cewa wannan saukarwa ne daga can kololuwar sama, daga Allahul Mahfuz zuwa Baitul Izza fi sama'id dunya. To sai ce amma wasu malamai, wayara kathirun min al-ulama, wasu malamai da dama suna ganin cewa tafsira ayati nuzulil qur'ani fi lailatul qadr, cewa fassaran waɗannan ayoyi da aka yi magana a kansu wanda suka ce an saukar da qur'ani a daren kaddara wa shahri ramadana, da cewa an saukar da alqur'ani a watan ramadana, ala ma zakara ala ghairi ma zakarnahu, a bisa akasin suna fassara shi da akasin abinda aka ambata ana, wa annal murada tad'ana inzalahu fi shahri ramadana, suka ce su suna fahimtar ma'anar shi inna anzalnahu, ai mun fara saukar da shi ne fi laylatul qadr fi ramadan da makamantan su, cewa ana bayani akan nukta ne ta fara saukan alqur'ani, sai aka amfani da anzalnahu kamar saukarwa duka. Yace kama huwa musta'malun, kamar yadda yake ana amfani da shi kathiran, sau da yawa, fil lughati, harshen larabci, ana mene itlaqu fa'ala ala ibtida'il fi'l, akan amfani da lafazin fa'ala amma sai da ma'ana nufin farawa fi'ili. Shi fi'ili a larabci yana da sigogi sanannu, madi, mudari'i da amri. Idan aka ambaci fi'ili da yazo da ma'anar kamar yadda aka faɗa nan anzalna, ma'anar shi ta farko shine kamar an gama aikin, amma yana iya bada wasu ma'anoni daban-daban wanda ake iya fahimta daga siyaki, daga cikin ma'anar da yake iya bayarwa akwai ma'anar mun fara. Alal misali, daga cikin irin ma'anar da ake iya samu irin waɗannan waɗanda ake tattaunawa a yi bincike a kansu, idan muka ɗauki kamar faɗin Allah da yake cewa game da kisa Annabi Ibrahim, inni ara fil manami anni adbahuk, haga idan ka lura anan inni ara fil manami, ni ina gani a mafarki, ara fi'il mudari, wanda a bisa al'ada an ce yana bada ma'anar alhal aw istiqbal, yin abun da ake yi yanzu ko kuma abun da za a yi a nan gaba. To amma kaga ita wannan kissa ta labarin mafarkin ta riga ta faru, da kamata yayi misali sai ya ce inni ra'aitu fil manami, na gani a mafarki. To amma me yasa yace inni ara? Ko dai ya zama yana fadan haka ne da nuni izuwa ga cewa mafarkin yana maimaituwa, ko kuma kamar yadda suke cewa da nuna istimrariya ta abin da makamantansu. Ko kuma mu dauki kamar wani misali, fadin Allah, wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Yanzu kallon wannan da yace arsala fatuthiru fasuqnahu, kaga arsala Allahu alladhi arsala riyaha, me yasa bai ce yursilu riyaha kamar yadda fara wani waje? Haka nan fa fanuskihi, sai aka kawo su da madi guda biyu, arsala fasuqnahu da kuma fa ahyayna, wancan kuma fatusiru, sai aka kawo shi da mudari'i. Wannan akwai duka daqa'iq balagiya da suke cikin sa wanda suke nuni zuwa ga me yasa akai amfani da irin wannan ka'idar, ko kuma irin wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra ina as-samai, kaga sai ba a ce wa man ashraka billahi, wanda yushrik tufidu ma'ana tajaddud ne anan abinna, ba a ce wa man ashraka nan, kuma sai aka ce fa ka'annama kharra, me yasa ba a ce fa ka'annama yakhiru, to saboda ana so a nuna ya fadi, ya gama faduwa ga baki da, sai aka kawo da madi, aikin ya riga ya kare. To haka wancan ma arsalar riyaha da kuma fasuqnahu, ana so a nuna aikin ya riga ya kare, haka Allah yake yin shi babu canji. So akwai irin wannan ma'anoni da suke zuwa, ma'ani sanawiya da suke bijiro ma fi'ilai bayan asalin ma'anar shi ta dilala ala zamanil fi'il almadi, ko zamanil fi'il almustaqbal, ko alhadir, ko makamantansu. To sai malaman nan suka ce anan fi'ilin inna anzalnahu na nufin inna bada'na inna btada'na irsalahu, lalle mun fara aiko alqur'ani, filatul qadari ko filatul mubaraka ko makamantansu. Wa ka anna hadha alfariqa, mala yace kamar dai kace wannan kaukaba, wannan bangare na malamai, yara suna ganin cewa hadith ibn abbas tafsiran min ijtihadi, suna ganin cewa wancan hadith na ibn abbas wanda muka ji riwaya ibn mardawiya a cikin littafin sa da shi da wato ibn abi hatim, wanda wani mutum mai suna Atiya ibn al-Aswad ya wanda ke riwaya daga Ibn Umar har ila yau, ya tambayi Ibn Abbas game da wannan ayoyi. To suna ganin wannan tafsiran min ijtihadihi wa ra'ayi, suka ce suna ganin tafsiri ne da Ibn Abbas yayi wanda ra'ayinsa ne, kokarinsa ne, yin kansa ne yake wannan tafsirin, ba wai a marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan fa tare da cewa Ibn Abbas ya kaiye wannan fasara, domin malami ne wanda yake masanin Alkur'ani, ba a taba ganin irinsa ba. Har ake tambayarsa ake cewa yaya kai ka kware game da Alkur'ani, yake cewa bi qalbin aqul wa lisanin sa'ul, da zuciya wacce take mai rike abu, kwakwalwa mai basira, da kuma harshe mai yawan tambaya, ce da haka nayi na rike waɗannan ilmomi da na iya haka ba ji ba gani. To ala ayi halin, yace li annahu lam yati marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min turqi, saboda wannan waɗannan maganganu na Ibn Abbas radiyallahu anhu an abihi, basu zo ta wata fuska daga cikin fuskokin riwayan, ba a same su ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, magana sace tafsirin sa ne. ولا ورد عن احد من الصحابه غير ابن عباس, kuma suka ce babu wanda daga cikin sahabbai wanda yazo da irin wannan fassara in banda shi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi, wain kana hadha at-ta'wilu ghayra zahir, yace ko da yake fa wannan fassara ta biyu ta wadannan malamai ba fassara ce take a tiri ba, fassara ce ta ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi tafi wannan fassara karfi. وقد تساءل القارئ عن الحكمه في انزال القران جمله واحده ثم انزاله منجما بعد ذلك. مال النور الدين عتر yake cewa yana da akwai yuwar mai karatu ya tambaya, yace to menene hikimar da tasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar al-Qur'ani ga baki ɗayan shi daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza, thumma inzalihi, sa'annan kuma ya sake yin tambaya akan me yasa aka saukar da Qur'ani munajjaman kadan kadan ba'da zalika, bayan waccan saukarwa, wato daga sama'ud dunya din kenan zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malin yace wal haqqu, a kashin gaskiya, annahu lam yarid lana nassun sarihun yajlu lana sirra zalika, babu wani magana nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo ya ambaci menene hikimar haka kai tsaye. Walakin al-bahitha yatalammasu bi ijtihadihi hikmata zalika wa sirran, hikmatan li zalika wa sirra, yace amma mai bincike a cikin ilmomi na Qur'ani sai natsu ya fantsama ya nemo bayanai da kokarinsa da hikimarsa, sai ya gane wasu hikimomi da sirrorin da suka sa a bisa dalilin su ne aka saukar da al-Qur'ani a jumla guda daga wurin Allah, daga Lauhul Mahfuz zuwa sama'ud dunya, da kuma hikimomin da a dalilin su kuma aka sake saukar da al-Qur'ani kadan kadan zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa min dhalika ma yali, to daga cikin waɗannan sirrori da hikimomi, to ga dalili, wato yanzu zai ambaci dalilai ko kuma wato abin nan hikimomi da suka sa aka saukar da al-Qur'ani farko tukunna saukarwa ga baki ɗaya daga Lauhul Mahfuz zuwa sama'ud dunya. Ya ambaci hikima guda biyu anan da yace, na ɗaya tafkhimu amri al-Qur'ani wa amri man nazala alayhi, girmama al'amarin al-Qur'ani da girmama al'amarin wanda al-Qur'ani ya sauka zuwa gare shi, shi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika bi'ilami sukani samawati sab' anna hadha akhirul kutub almunazzala ala khatimir rusul al-ashrafi li ashrafil umam, nisa aka zo aka yi wani kaman transit ko stop over, wata ma'ajiya a sama aka aje al-Qur'ani, kuma da za a kawo shi mala'iku suka yi gangan ko suka taho a cikin taro mai yawa, wanda kamar yadda Allah yake bada labari cewa wasu tarin mala'iku ne wanda suke raka mala'ika Jibrilu, su ne suka rako shi su da yawa, aka zo aka yi wannan gangan ko aka kawo masa al-Qur'ani. Me yasa? Yace abu na farko shine dan al'ummar sama, wato mala'iku da ke cikin sammai, su ma su shaida labari ya kai musu, su ga irin girman da al-Qur'ani yake da shi, da girman da manzon da aka aiko da al-Qur'ani yake da shi, da girman da al'ummar da aka aiko da al-Qur'ani yake da shi. Da haka aka yi wannan stop over, aka yi wannan transit, aka ajiye al-Qur'ani a sama, aka kawo shi kuma gabaki daya, mala'iku suka taho daga can sararin sama ta bakwai, da yawan su suka taho suka taru suka kawo wannan al-Qur'ani don nuna wannan daraja da wannan izzata, wannan littafi da wannan manzo da wannan al'umma salawatullahi wa salamu ala rasulihi. Yace bi'ila wa zalika bi'ilami sukani samawati sab, dan a sanarwa da mazauna sammai guda bakwai, anna hadha akhirul kutubil munazzala, cewa wannan shine littafi na karke daga cikin littafan da Allah zai saukar, ala khatamir rusul, zuwa ga cikamakin annabawa, li ashrafil umam, dan a kai shi zuwa ga al'umma mafi daraja. Mala ya dauko wannan magana ga littafin al-Burhan na al-Imam az-Zarkashi da kuma al-Itqan na al-Imam Suyuti kenan, da wasu wurare waɗanda ba wannan ba, kamar littafin ainihin wato al-Murshid al-Waziz na Abu Shama. Gaba ta biyu yace thaniyan sirrun yarji'u li ijazil al-Qur'an, wannan wani sirri ne da yake komawa zuwa ga yadda al-Qur'ani ya gajiyar da kowa, da al-Qur'ani ya zama gagaragasa, wato inimitability na al-Qur'ani, yadda babu wanda isa kwaikwayi wannan sala, fi tartibil Qur'an fi nuzul, wajen iya jeranta al-Qur'ani wajen saukar da shi, thumma tartibuhu fil mushaf, sannan da yadda aka jeranta shi a cikin al-Qur'ani mushafi da muke rike da shi yanzu, haifu yanzuruhu Jibrilu fi sama'i dunya, yadda Jibrilu yake zuwa ya ainihin wato gano shi a sama din nan, wa huwa ala tartibil mushaf, a sama ta daya nan yana tare a yadda yake a jerance a musafi Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'idah har zuwa ƙarshe. Thumma yatanazzalu bi ayatihi tiba'an, sannan sai ya bi a hankali yana ciro ayoyin daya bayan daya da surori daya bayan daya, ala hasabil hawadith, a bisa yadda abubuwa suke faruwa. Wato Qur'anin yana tattare a Lauhul Mahfuz, aka dauko shi duka kacokan aka aje shi a sama'ud dunya. To a yadda yake a sama'ud dunya din nan ba a dauko shi haka gaba daya an kawo shi ba, sai aka dinga zaben abubuwa. Kowane abu idan ya faru sai Allah ya sa Jibril ya dauko didi ya abinda ake bukata sai ya kawo. Misali an yi Aisha kazafi, sai a dauko didi wannan abu da ya shafi kazafin nan a kawo. An zo yakin Uhud kaza ya faru, nan ma sai a zo a kawo. An ji yakin Hunain, an ji sulhu Hudaybiya, an yi kaza, wanda ta yi tambaya game da zihari, wanda ya tambaya game da saki, wanda ya tambaya game da abin nan sallallahu alaihi ruh da ire-iren su, kowace tambaya da kowane fatawa da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kowane event ko wata hadifa da ta faru, sai a dauko ayoyin da suke da alaka da wannan, sai a kawo mishi. Fatu da kullu ayatin fi makaniha fil mushaf, idan kuma Jibril ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya gaya mishi cewa waɗannan ayoyi ko wannan sura ga lakaminta ga wurin zamanta a cikin Alkur'ani, usqat tartib fil lawhil mahfuz, kamar yadda yake a can a cikin jerin giya, a cikin sequence dinsa, a tsarin da yake a cikin Lauhul Mahfuz, aka kawo mishi. To wannan sai ya sa al'amarin Alkur'ani sai ya ƙara girma, ya ƙara azama a wurin mala'iku da sauran halittu wanda suke sama. To wannan kenan game da batun saukar da Alkur'ani, ya faɗi wannan a gurguje, amma zai zo a nan gaba zai ƙara mana bayani akai insha Allah game da saukar da shi munajjaman, zai kawo mana hikimomi da suke da alaka da haka insha Allah. Wannan kamar da muka saba, dama mukan dan taba karatu ne a littafai mabambanta akalla kowane darasi littafi uku. To wannan daga littafin Malam Lubi Bitir kenan, sai mu je littafi na gaba shine littafin Maqasid, Madkhalun ila Maqasid Ash-Shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni, wanda shi ma bai gushe ba, yana mana tattaunawa mai zurfi akan mas'ala ta at-ta'lil wa at-ta'abbud, wato aikata ibada dan tsaba ragen bauta, neman ladan lahira, da kuma shin ana iya cin ribar wannan bauta a duniya, ana iya gane hikima ko illa da ta sa Allah subhanahu wata'ala yace ai mishi wannan bautar a nan duniya, bayan da muka ji cewa dukkanin bautar da dan adam yake yi to shi yake cin ribar ta, shi dan adam din, shi mutum, shi Allah subhanahu wata'ala bai da wata riba da yake nema, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, Allah bai da wata fa'ida da zai ci a cikin haka ko wata riba da haka, kamar yadda yake fara da shi kudi da dubai za su hada akan bauta mishi ba zai ƙara da komai ba, kamar yadda za su hada akan saba mishi gaba ɗayan su ba zai asara komai ba. To shin wannan ribar da muke ci mu bayi akwai ta a nan duniya? Mun ji ya faɗa mana maganganu game da fa'idar da ke cikin sallah da azumi da zakka da aikin haji da jihadi waɗanda ake iya samu a nan duniya. To za mu tashi inda yake cewa a cikin shafi na 47, a inda yake cewa addu'a baina at-ta'abbud wa at-ta'lil, addu'a roƙon Allah tsakanin at-ta'abbud, tsakanin kasancewar shi ibada, wa at-ta'lil da kuma abinda za a iya ciro a cikin shi na illa na dalili na sababin yin sa. Malam yace ma'lum أن الدعاء هو أحد أبرز المناسك والشعائر الدينية. أبو نيسان نيتشوا الدعاء تنا دعى تكين تي دعى تكين إبادوجي تي دعى تكين rights واتو أيوكا نإبادة واندا أكي أكي جنوسو دكما شعائر الدينية واتو تمبري. أبو نيكي قد تشوا أكوي الدين. دو وانا الدين دعى كده علاقة دعى الدين السماء. بواي مسلمشي كده حتى كريستنشي ده يهودنشي. Zaka ga akwai ibada a cikin shi, kai duk wani abu da za ka kira suna addini zaka ga akwai amin, wato akwai addu'a a cikin sa, akwai miƙa bukatu zuwa ga mahalicci subhanahu wa ta'ala ga masu tauhidi kenan mu musulmi sannan ga masu shirka ma za ga akwai kokarin kiran waɗannan ababen shirkan nasu wai dan su biya musu bukata daka addu'a abu ne sananne a cikin ibadoji daka za ga malaman musulunci ba su kasa a gwiwa ba suna yawaita rubuce rubuce akan ibadoji na addu'a tun daga a cikin littafin fiqhu da littafin hadisi musamman suka ware abwabu ko kutubu na azzikr wa du'a wannan kuma baya ga littafai na musamman da malamai suka rubuta dan tattaunawa da kawo addu'o'i da makamantansu alal misali akwai littafin kitabud du'a na al-imam abul qasim at-tabarani akwai littafin abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi al-imam abu muhammad abdul ghani ibnu abdul wahid al-maqdisi wanda ya rasu ne shekara ta 600 daidai bayan hijira littafin shi sunan shi at-targhib fi du'a akwai haka abin malam ibnu fudail ad-dabbi wato abu abdurrahman kenan muhammad ibnu fudail ibnu ghazwan ad-dabbi wanda shi kuma ya rasu ne tun a cikin karni na 2 a shekara ta 195 shi ma da littafin mai suna ad-du'a sannan akwai littafin wani malami da ke rayuwa yanzu shine abdurrazzaq ibnu abdul muhsin al-badr littafi ne mai kyau kwarai da gaske da sunan shi addu'a min adh-dhikr wa ad-du'a fi daw'il kitab wa sunnah haka professor bakar abu zaid bakar abdullah abu zaid rahimahullah kuma littafin shi mai suna tasihu ad-du'a haka al-imam abu sulaiman al-khattabi mai ma'alim as-sunan da sharhin bukhari da sauran littafai babban malami yana da littafi mai suna sha'an ad-du'a wato girman al'amarin addu'a da sauran su da dama Imam Nawawi yana da al-azkar addu'o'i ne da makamantansu haka addu'a sananniyar ibada ce a musulunci malai yace fi jami'i diyanat bashari dinna fi jami'i diyanat a cikin dukkanin addinai wa huwa min at-takalif ash-shar'iyya al-musannafa yana daga cikin ibadoji waɗanda Allah subhanahu wataala ya daura ma bayin shi sanannun ibadoji bila khilafin ba tare da sabani ba fi babil ibadat ababuka na ibadoji mana cikin sallah ne a cikin aikin hajji ne a sa'ad da mutum yake sharuwa ne yayi ibada azumi a wajen kwanciya bacci da tashi bacci da cin abinci bayan salloli cikin tasbihi cikin al-qunuti a cikin wutiri ne a cikin sujuda a cikin dawafi a tsayuwa arafa a wajen zaman masha'ir na ainihin wato mina a cikin halin jihadi da kai farmaki ga abokan gaba a cikin tsoro in ana ruwan sama a lokacin da akai mutuwa idan an ji yunwa idan an ji tsoro babu wani hali na rayuwar dan adam wanda Allah bai shar'anta yin wata ibada ba hatta a abubuwa na duniya kamar cin abinci kamar jima'i kamar murna kamar farin ciki kamar barkar haihuwa kowane abu akwai addu'a sa da ake a sunna wannan yake nuni zuwa ga yadda addu'a ta shiga cikin komai na rayuwar mu kuma malamai ba su kan ce ba ma wannan ba hatta kafirai mushrikai idan suka yi addu'a Allah yana karba abinda Allah yake so ko idan zaka yi addu'a ya zama kawai shi kake wuka ya zama ba wai kana yi ne dan riya ko dan ganin ana yi ko kuma zuciyarka ba ta kai ba in dai ka roki Allah da ikhlasi to Allah bai karba kamar yadda Allah yake ba da labari al-misali a cikin suratul ankabut da yake cewa wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun sai Allah yake fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun kaga sai Allah yake yayin da suka hau jirgin ruwa da'u Allah mukhlisina lahu ad-din suna roƙon Allah da ikhlasi sai Allah ya tsayar da su wanda kafirai ma kenan kamar da Allah ya sake cewa wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahu yayin da igiyar ruwa ta girgiji da su ta girgiza da su wannan cikin su Luqman kenan ta girgiza da su a lokacin da suka kirayi Allah suka roki Allah shi kadai suna masu tsarkake addu'a ga Allah falamma najjahum ila al-barri yayin da Allah ya tsiratar da su zuwa ga tudun kasa faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur laici babu mai jayayya da ayoyin musiri kullu khattarin duk wani mayaudari wanda yake mai kafirci wannan cikin Luqman kenan ko kuma har ila yau irin wannan misali a cikin suratu Yunus da Allah yake cewa wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyiba ja'atha rihun 'asif waja'ahum al mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahu ad-din ayace Allah ne ke tafiya da ku a cikin doran kasa da cikin teku har idan kuna cikin gudana idan aka samu wata iska mai dadi ta taho daga baya kuma iska ta zo wacce take da ainihin guguwa ta juya akalar jirgin Allah yace daga nan da'u Allah wa dhannu annahum qad uhita bihim suka fara tunanin cewa shikenan al'amari ya riga an kewaye su mutuwa ta zo to a lokacin sai wannan kafirai da'u Allah mukhlisina lahu ad-din sai su kirayi Allah salama su ainihin ikhlasi gare shi sai su ce da in anjaitana ya Allah in ka tsiratar da mu da in anjaitana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin wallahi za mu zama masu gode maka ya Allah Allah yace falamma anjahu idha hum yabghuna fil ardi bighayri al-haq yayin da Allah ya tsiratar da su sai suka zama suna ta'addanci a bayan kasa ba tare da gaskiya ba kalli mutanen annabi Musa ila da suka cewa ya kira Musa Allah la in kashafta annab durra in ka tsiratar da mu daga wannan bala'i kuma Allah ya tsiratar da su so da haka hatta waɗanda ba musulmai ba Allah yana karban addu'o'insu in sun yi da gaskiya wannan abu ne a cikin ilimin Allah da kudurarsa saboda Allah yana so bayinsa su yi kwadayin abin da yake wurin shi kuma su roƙa kuma in su roƙa zai ba su a bisa hikimarsa da sunnarsa sananniya da haka ba abin mamaki bane kamar yadda wasu masu raunin imani ko wanda ba su san waɗannan ka'idoji ba sai su ta mamaki cewa sai a ga misali wani wanda ba musulmi ba kamar ko a coci ko a wani waje yayi addu'a sai a ga kawai ta karbu Allah yana iya yin haka ko zama istiraji ne Allah yake mishi ko zama wata kila ma akwai wani tsafi a ƙasa haka kuma ya zama a cikin wannan ka'ida sananniya ta Allah shine wannan bawa na Allah a daidai lokacin nan yayi addu'a da tsabar ikhlasi ya roki Allah Allah kadai ya sanya tauhidi a cikin roƙon Allah a daidai wannan lokacin sai Allah ya karba haka ya kamata mu musulmi mu san wannan akwai mawani akwai abubuwa da suke hana addu'o'i su karbu wannan lokaci rashin cin halas yana ciki rashin gafala sanda muke yin addu'ar ba ma halatu da zuciyarmu ko mu ba Allah gaskiya wa dai muna yi ne kawai ya zama routine kawai dai mun dai saba muna yi da makamantun suna nan da yawa wani kuma Allah ya karba amma ba za ka ganshi ta surar da kake so ba shine Allah ya karba addu'ar ka ba dole wai ya maka abin da ka roƙa kai tsaye ba zai maka abin da yafi maka alkhairi ne wani lokaci kuma abin da ke hana Allah ya karba shine daga ciki akwai aljaza mutum ya gaza yana ganin ka to yaushe ma za ta yin addu'a nan ban ga komai ba to wannan sai sa Allah sai ya rabu da kai da wannan gazawar taka da ɗebe tsammanin ka ko sai suna nan da yawa abubuwa da malamai suke ta bayanin su almuhim in mutum zai addu'a ya sa yaqinin cewa Allah yana karba kuma ya bulla dubba da ka'idoji waɗanda shari'a ta gindaya wajen yin addu'a kallon gabas yin tsarki cin halas gabatar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da marere cewa a gaban Allah da kuma gujewa ta'addanci a addu'a ta'addanci a addu'a shine mutum ya roki abinda a bisa sunnar Allah Allah bai bada irin wannan abu kamar kace wani wanda ya mutu kace kana roƙon Allah ya tada shi ko kana ko ya zama a cikin addu'a ka akwai sabon Allah kana roƙon Allah ya azabtar da wani ko ya sa wani bala'i ko ya sa wani ya gobara wannan duk baya daga cikin dubban addu'a ko mutum ya ce ya Allah ka kabari da ta fito guri misali da ire-iren waɗannan to waɗannan suna daga cikin ta'addanci waɗanda Allah baya karɓar su da makamantar su a takaice ma ya ci gaba da cewa bil idafati ila kaunihi hadiran fi sa'ir al ibadat al ukhra bayan kasancewa addu'a tana zaman kanta ana yin ta a koda yaushe a wurare a yanayi sannan kuma ta shiga cikin duk ibadoji kamar yadda muka lissafa babu wata ibada da ake yi wanda a cikin ta babu addu'a bal inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yusarrihu anna addu'a huwa al-ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi ma karara yana cewa addu'a'u huwa al-ibada. Addu'a ita ce ibada. Wannan hadisi ne tabbatacce wanda al-Imam la'imatul arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da shi. Haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, haka Ibn Hibban al-Busti dukkanin sun fitar da shi daga sahabi An-Nu'man Ibn Bashir. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, sannan kuma ya karanta fadin Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ya fassara, wato ya ƙara mu hadisin ƙarfi ne take. Wala shakka anna al-maqsad al-asma lid-du'a huwa kaunuhu yuhaqqiqu a'la wa arqa darajat al-ubudiyyah wal ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Yace babu shakka akan cewa manufa mafi girma ta yin addu'a ita ce manufa ce ta tabbatar da girma da daukakan Allah, da nuni zuwa ga daraja Allah, da girman Allah a gurin bawa, da kuma mataki ne na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Walidhalika kana addu'a matluban fi kulli hin wa ala kulli hal. Don haka ya zama addu'a abin nema ce, kuma ana so mutum yayi ta a koda yaushe kuma a kowane yanayi. Wa kana matluban bi tadhallulin wa tadarru'in, ana so kuma idan mutum zai yi ya kankan da kai, ya rankwafa, ya nuna gazawar shi a gaban Allah. Wa iftiqarin, kuma ya nuna kwadayinsa da bukatuwarsa zuwa ga abin da ke wurin Allah. Wa ubudiyatin, da kuma bauta ga Allah, kamar yadda Imam Shafi ya karwata yana faɗa cewa al-abdu Allahu yaghdabu in abaita su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allah shi fushi yake yi idan ka ki an roƙonsa. Shi ku dan adam sanda ake roƙon shi ne yake yi fushi. Allah yace kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, kace musu ba ruwan Allah da ku inda ba ku addu'a. Da mutum zai bar addu'a to ba ruwan Allah ne shi. Shi kuna da idan kana roƙon shi to a lokacin ne zaka zama ba ruwan shi da kai yana gudunka. Mala yace wa qala ta'ala, Allah yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ku kirayi Allah ubangijinku, ku roki Allah ubangijinku tadarruan, kuna masu marairai cewa da kankan da kai gaban Allah. Wa khufiya, kuma a buye a natsi a cikin natsuwa, ba wai za a dinga kwalla ihu ba. Nabi yace inna kullata da una asamma, ba kurma kuke kira ko bebe wanda baya ji ba. Waja'atil ad'iyya an-nabawiyya tafihatan bi ruhi ad-dara'a wal ijlal lil bari jalla wa ala. Addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo dauke suke cike suke da abinda yake nuni zuwa ga kankan da kai da girmama Allah ubangiji mahalici madaukakin sarki. Irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, zuwa karshen ta wanda tana cikin sahih Bukhari, wanda abinda yake cewa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wannan shi yake cewa sayyidi na istighfari kenan. Istighfari mafi daraja kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Dukkanin addu'o'i da annabi yake a wurare daban-daban, zaka ga suna zuwa da farko da irin yiwa Allah yabo da kirari, yiwa Allah kirari da dayantakarsa, yi masa kirari da sunayensa da siffofinsa kyawawa, bawa ya kaskantar da kai, na shi bawa ne mabukaci, mai zunubi, mai laifi, mai neman alfarma da neman gafara Allah. Dukkanin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo da irin wannan sigar, dan wato misaltuwa a gaban Allah a matsayin mai bukata, misaltuwa a gaban Allah a matsayin wanda yake matalauci, wanda yake fakiri, wanda yake wato ya rankwafa a gaban Allah subhanahu wataala da neman biyan bukata. Sannan kuma za a lura da cewa addu'o'in suna zuwa da jawami'ul karim, wato gundarin zance, irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bashi daga cikin karamominsa da khasais dinsa, akwai matattarar zance. Zaka ga addu'a ce kankanuwa amma ta tara albarka mai yawa. Akwai bukatun duniya, akwai bukatun lahira, akwai alkhairin duniya, akwai alkhairin lahira a cikin ta. haka idan yin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Wannan ita kuma addu'a ta zo ne a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito, ya muqallibal qulub, ya Allah mai juya zukata. Kaga wannan shi ma ana baiwa Allah daraja ta ƙarfin ikon shiryatawa da juya zukata. Sabbit kalbi ala dinika, Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Da kuma irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin hadisi al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da yake cewa udhu biya zal jalali wal ikram, ku nemi wato tsanantuwa, biya zal jalali wal ikram, da ainihin lafazin ya zal jalali wal ikram, wanda yana daga cikin abin da ake gani a matsayin wato ismullahi al-azam, da kuma irin allahumma rabbas samawati rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اتكن سو مسلم كنان ده الامام ابو عبد الرحمن النسائي اتكن لتاف عمل اليوم والليلة اكا ابو داود السجستاني شما يرويتو انا مع الله كاري لتوا اللهم يا الله رب السماوات ورب الارض يا الله ابنجد سمي دكسا ورب العرش العظيم يا الله ابنجد الارش ميكرما Rabbana wa rabba kulli shay'in, ya Allah ubangijin mu, ya Allah ubangijin komai, faliqal habbi wan nawa, ya Allah wanda ka kera wato abin nan kwaye komayya da makamantan su, wa munazzilat tawrat, ya Allah wanda ka saukar da littafan at-taura wal injil, da littafan injila wal furqan, da alqur'ani. Kaga wannan ya tabbatar da Allah rububiyya, halittar komai, halittu manya da kanana, da kuma cewa Allah shine ubangiji mai aiko annabawa. Irin wannan yabo din zai zama akwai shi a cikin dukkanin addu'o'i da kururutawa da ake wa Allah subhanahu wataala, akwai shi a cikin dukkanin addu'o'i wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatarwa. Wal maqsadul akhar, to dayar manufar kuma banda manufar watan abin nan bauta, min al maqasidil kubra lid du'a, daga cikin manufofi manya na addu'a, huwa qada'ul hajati, shine biyan bukatu din, bukatun da bayi suke da su wanda suke roƙo a wurin Allah, bayan kasancewa suna bautawa Allah ne da ibada, kuma suna neman Allah ya biya musu bukatu, wastijlabu alkhairati, da kuma samuwa alkhairi, ana neman alheri da addu'a, wadafu shururi, da tunkuɗe sharori, wal afati, da matsaloli, yushiru dhalika qawluhu ta'ala, abinda yake nuni zuwa ga haka shine fadan Allah da yake cewa amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu su, Allah wanda yake amsa masu bukata, mai bukata in ya kira ya Allah, kuma Allah wanda yake yayi mummunan abu, Allah ka yayi mana. Wa qawluhu, da gaskiya abin da yake nuni zuwa ga haka shine addu'a da ake ana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, ya Allah ka bamu mai kyau a duniya, Allah ka bamu mai kyau a lahira. Kaga wannan ita ma aya tana nuni zuwa ga daga cikin abin da ake iya roƙo shine samun kyakkyawan abu na nan duniya, da kuma samun kyakkyawan abu gobe kiyama. Wama ja'a fil ahadith al kathirati min mithli ma rawahu Abu Huraira radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahihu Muslim. Manzo Allah yace, Abu Huraira yace manzon Allah yana faɗa yace, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ash, Allah ka gyara mun addini na wanda shine katangar al'amari na, Allah ka gyara mun duniyata wanda ita ce rayuwa ta ke ciki zuwa karshe. Kaga wannan yana nuni zuwa ga ambaton wasu bukatu. Wa marwa ku Tariq ibn Ushaym qala kana ar-rajul idha aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu an yad'u biha ulai al-kalimat, yace mutun ya kasance a farkon al'amari idan ya musulunta, nabi yakan koya mai sallah sallallahu alaihi wasallama, sannan sai ya koya mushi ya dinga fadin wannan addu'a, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, wanda yana cikin sahih Muslim. Idan ga wannan addu'a yana, ya Allah ka mun gafara, Allah ka mun rahama, Allah ka shiryeshe ni, Allah ka bani lafiya, Allah ka bani arziki, duk waɗannan addu'o'i ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ana yin su a wurin mamabata, wanda yake neman ƙarin bayani game da addu'a, sai kuma da tafsir da suke musamman na addu'a, ko da littafi kankani irin Hisnul Muslim ko Al-Kalimut Tayyib na Ibn Taymiyyah ko Da'uwar Dawa na Ibn Qayyim al-Jawziyya kuma kamantar su don samun bayanai ko na Malam Kahfani banda littafin shi na dinnan na Hisn al-Muslim akwai yana da littafi Kitabud Du'a fi Qur'an was Sunna da makamantar su don samun ƙarin bayani akan haka to wannan shi ma ya isa sai littafi na uku shine littafin min usulil fiqhi ala manhaji ahli al-hadith daga cikin wato littafai da muka saba muna yi a wannan aji akwai littafi na malam Zakariya ibn Ghulam Qadir al-Bakistani zamu tashi shi kuma daga inda malam yake magana akan ainihin wato yana magana akan wato ka'ida daga cikin ka'idoji da yake kawowa wanda muna kan ka'ida al-qaidatul khamisa ka'ida ta biyar wanda ya kira ta da suna yajibu al-akhdhu bi zahiri ad-dalili wa adamu ta'wili wajibi ne a yi riko da zahirin dalili ba tare da an birkice ma'anar shi ko an mata murdiya ko an yi tawilin ta ba inda ya nakalto mana maganganu da hadisai da magana daga al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal-mutafaqqih ita ke kawo magana Ibn al-Qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in da magana shankiti a cikin adwawul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an da kuma magana wadda zamu tashi akai insha Allah ita ce magana al-imamu Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shawkani Badruddin al-Shawkani rahimahullah wanda ya rasu a shekara ta 1255 daidai da 1839 kenan ta miladiya malami ne daga cikin gwarazan malamai wanda duniya ta shaida ilimin shi da girman falalarsa malami ne ba gama gari ba don kusan za a iya cewa anan kusa gaskiya saboda Allah an dade ba ga malami irin Shawkani ba wajen yawan rubuce-rubucensa da istiqlalin sa da mazhabi kusan nashi mai zaman kanshi a matsayin shi na mujtahidi da yadda kuma yake da zurfin istinbati da bincike akwai tafan shi da dama da suke sanannu a duniyar ilimi ana cin moriyarsu irin Nailul Awtar irin tafsirin Fathul Qadir irin littafin tarihi na Badru Tali bi mahasini man ba'd al-qarn at-tasi' irin littafin As-Sayr al-Jarrar al-Mutadaffiq ala Hadaik al-Anwar irin littafin Ibtalu Da'wa al-Ijma' fi tahrimi mutlaq as-sama' irin Tuhfat adh-Dhakirin wanda shi ma na addu'a ne irin al-fawaid al-majmu'a fi al-ahadith al-mawdu'a wanda yake bayani akan hadisi na ƙarya irin littafin Bulughul Muna fi hukm al-istimna' wanda yake magana akan masturbation irin sharhi na Durrul Bahiyya da yayi irin Ibn al-Ghammam ga sunan littafai iri daban-daban wanda sun fi guda 50 al-Imam Shawkani rahimahullah mutumin kasar Yemen to wannan magana da zamu karanta mallai ya dauko ta daga littafin Irshadul Fuhul ila ilmi al-usul na shi Shawkani din inda Shawkani yake fada a shafi na 263 yake cewa wa alam anna zahira dalilin shar'iyyin yajibu ittiba'uhu wal 'amalu bihi bi dalil ijma'i as-sahabati 'ala al-'amali bi zahir al-alfaz yace ka sani cewa ya kai mai karatu abinda dalili ke bayyanawa abinda aya take fada ko hadisi yake fada wanda shine zahirin ma'anarta wajibi ne ai aiki da shi a haka saboda haka sahabbai suka yi ijma'i akan aiki da zahirin lafuzza wa qala ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in har ila ibn qayyim al-jawziyya a cikin i'lam al-muwaqqi'in cikin mujalladi na 4 shafi na 148 yana cewa yanbaghi lil mufti an yuftiya bi lafdh an-nass mahma amkana yana da kyau ga mai fatawa in ya duba da fatawa ya bada fatawa da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko lafazin aya al-qur'ani matukar zai iya kai ya kawo kalmarsa ko lafazinsa aya ya fada wa mutane lafazin abinda manzon Allah ya fada alaihi salatu wasalam fa innahu yatadammun al-hukm domin shi lafazin zai zama yana dauke da hukuncin والدليل da kuma dalilin hukuncin ma al-bayan tam da cikakken bayani ma'ana haka mutun tambaya me ko yace to kaza shine kaza shine kaza shine kaza saboda Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza alayhi salatu wassalam ibn kayyim yake cewa ya kuma ka sauki koi da an ce algata malami hukuncin kaza ka ce Allah ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaga ka rage yawan abin da zaka faɗa na kalmomi sannan wannan hujja da zaka faɗi a cikin ta akwai fatuwa din akwai kuma dalilin fatawar sannan akwai karancin bata lokaci ko karancin surutu sannan akwai bayani cikakke wadatacce fa huwa hukmu hukmun madmunun lahu sawab da haka wannan hukuncin da zaka bayar ana da yaqini ana sa ran wato an lamunce ya zama daidai mutadamminun lidalil yana dauke da dalili alaihi dalilin da akai hukuncin fi ahsani bayanin cikin bayani mafi kyau wa qaul faqih al muayyan laysa kadhalik alhalin asalin zancen ka wanda ba shine doran hadisin ba dole ya samu wannan kimar ta daidai da dacewa ba wa kad kana sahabatu wat tabi'una wal a'immatu alladhina salaku ala manahijihim yataharraruna dhalika ghayat at taharri haqiqa sahabbai da tabi'ai da limaman da suka bi tafarkin sahabbai da tabi'ai radiyallahu anhu ajma'in sun kasance suna kirdado sukan yi kokari iyayen su su zama sun tsaya akan fadan nasoshi ghayat at taharri iyakar iyawansu hatta khalafat min ba'dihim khulufun har sai da aka samu ƴan baya wanda suka maye gurbin su ragibu anin nusus suka wayi gari suna kyamar nasoshi washtaqu lahum alfaza suka kirkirowa kansu wasu kalmomi ghaira alfadin nusus kuma bayan lafuzzan da aka samu a cikin nasoshi fa aujaba zalika wanda wannan ya tirsasa hajaran nufus nusus suka guje ma kalmomin alqur'ani da sunna wa ma'lumun malai ce abu ne sananne anna tilkal alfaz cewa irin waɗannan kalmomi nasu la tafi bima tafi nusus min alhukm wal dalil wa husnul bayan ba za su wadatar irin yadda nasoshin alqur'ani da sunna suke wadatarwa ta fuskar hukunci wato shine kaza ya halasta ko bai halasta ba da ta fuskar dalili cewa ga dalilin da yasa aka ce ya halasta ko bai halasta ba wa husnul bayan da kuma ta fuskar bayani mai kyau fatawallada to daga nan sai suka haifar da wata matsala min hijrani alfadin nususi wal ikbali ala alfadil haditha sai aka samu an haifar da wata matsala ita ce ta kaurace ma nasoshin qur'ani da sunna da tunkaran maganganu waɗanda suke sababbi fararu wa ta'liqil ahkami biha ala al-ummati da kuma rataye duk wasu hukunce ga al'umma izuwa ga wannan me ya haifu daga wannan min al-fasadi ma la ya'lamuhu illa Allah aka samu barna wadda ba wanda ya san iyakata sai dai Allah me kun da an tambayi malami ina hukuncin ka ba sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza haka malamai suke cikin sahabbai su Abu Huraira su Aisha su Ibn Umar su Ibn Abbas su Abdullah Ibn Zubair su Ibn Mas'ud su Ali Ibn Abi Talib su Zaid Ibn Thabit da makamantan su haka suke na bayan su tabi'ai haka suka tafi na bayan su atba'ut tabi'ina haka suka tafi na bayan su haka suka tafi daga cikin a'imma da marubuta duk tambayar da aka musu sai su jawo ma da isnadi su ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to da aka wuce wannan zamani ƴan baya suka bu haka tambayi mutum mai hukuncin kaza sai ya fara da ta'arifi tukunna kaza shine kaza shine kaza ya kasu gida kaza akwai iri kaza akwai wanda suka ce kaza an yi sabani kaza sai ya gama surutu gaba ki dabe ba da asalin amsa ba kuma koda ya bada ita a cikin sarkakken da ba kowa zai tantance menene asalin amsa mai kuma wato wanda yake abin nan dusaci ko cikon magana ko ƙare-ƙare ko salan zance da haka sai wannan ya haifar da matsaloli iri daban-daban wanda Allah ne kadai san iyakarsu fa alfazun nususi ismatun wa hujja lafuzan alqur'ani da sunna kariya ce kuma hujja ce bari'a min alkhata'i wat tanaqud kuma sun tsiraitu daga kuskure ko tukka da warwara wata aqid ko kuma sarkakiya wal ittirab ko rawar kafa walamma kanat hiya ismatun uhdatu sahaba wa usulihim allati ilayha yarji'una kanat ulumuhum asah min ulumi man ba'dahum wa khata'uhum fi ma ikhtalafu fihi aqalla min khata'i man ba'dahum yace yayin da ya zama su sahabbai a zamanin su suka riki nasoshi sune tirkin su sune madogararsu wajen kafa hujjojinsu sai zama ilimin su yafi inganci fiye da ilimin ƴan bayan su kuma kuskuren su a cikin abin da suka yi sabani yafi karanci fiye da kuskuren ƴan bayan su thumma tabi'una bin nisbati ila man ba'da to kuma tabi'ai su ma in ka kwatanta su da na bayan su sai kaga ilimin su yafi na bayan su inganci kuskurensu ya fi na ƴan bayan su karanci wa kadhalika to haka nan kuma zakai ta kwatantawa atba'ut tabi'ina sun fi na kasan su na kasan atba'ut tabi'ina sun fi na kasan su na kasan su sun fi na kasan na kasan na kasan su wa halum majarra haka zakai ta tafiya zamani na ƙara nisa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ƙara samun rangume da yawan kuskure da karancin daidai da karancin ingancin ilimi وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا قال رسول الله كذا صحابي سن كسنتي إن أنتم بيسو غمد وانا أبو أبند سكي بعد أمسا سنتي الله ياتي كذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي كذا ولا يعدلون عن ذلك باسا كركتي وباسا تاشي دقا كون وما وجدوا إليه سبيلا متكر sun matakar za su samu abu a cikin sunna a cikin alqur'ani ba za su karkace ba qattu faman ta'ammala ajbatuhum wajadaha shifaa'un shifaa'an lima fi sudur wanda duk ya tsaya ya kalli ainihin wato amsoshin da suke bara a musu tambayoyi zai samu wadannan amsoshin suna da waraka akan abin da ke cikin zukata na ainihin wato datti ko shubha kuma kamar cin haka intaha magana da aka dauko daga al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin I'lam al-Muwaqqi'ina taqai sai malai ya ci gaba da cewa wa qala ash-Shawkani fi muntaha al-adab fi adab al-talab askolu tafi na Shawkani wanda ya yi shi amma kai kaman wato kaman guide kaman wani abin nan handbook ga dalibai mai suna muntaha al-adab matakar ladabi fi adab al-talab game da ladabban neman ilimi الشافعي سنة 235 شوكاني يجي ومن جملة ما ينبغي له تصوره ويعينه استحضاره أن يعلم أن هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنهي من نواي شريكت كن تارن أبند يكمات تالبي يدنغ تنانيش كما يدنغ حلر تودشي أتكن قول وسقود يوشي shine dalibi mai neman ilimi ya sani cewa wannan shari'a ta musulunci mai albarka asalin abinda ake nufi da ita shine abinda take dauke da shi na Qur'ani da Sunna abinda ke cikin su na umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ke cikin Qur'ani da Sunna na hani da Allah yayi da hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abinda ke cikin su na waɗannan kuma wattargibat da abin da aka kwadaitar wato mustahabi Allah ya ce ayi kaza ya kamata ayi kaza manzo Allah ya ce ayi kaza ya kamata ayi kaza wattanfirat da abin da aka ce a gujewa makruhai kenan wasa'ir da kuma sauran malahu madkhalun fit taklif da abin da ke iya shiga cikin abin da aka daura ma bawa min ghairi qasdin ila ta'miya wal ilghaz idan an fade shi ba tare da manufata wato ajin mutum ba duhu ko a batar da shi ko a mai zaurance wal ilghaz ko ayi wata magana wata ke puzzle wanda wato zaurance ne ko magana ce mara saukin fahimta wala iradatan li ghairi ma yufiduhu adh-dhahir ba tare da kuma mutum ya nufaci wata ma'ana wanda zahirin lafazin bai dauka ba irin da sufaye suke wai dillu alaihi tarkibu kuma wa abinda zubin magana wato sequence na sentence din baya daukan wannan ma'ana wai fahimu ahlul lisan al-arabi abinda masu harshen larabci suke fahimta kada mutun ya nufaci wata ma'ana sabanin abinda larabawa suke fahimta daga irin wannan zancen faman za'ama anna harfan min hurufil kitabi was sunna malam Shawkani yace duk wanda ya dauka cewa akwai wata kalma ko wata jumla ko wani harafi a cikin alqur'ani da sunna la yuradu bihi al-ma'na al-haqiqi amma yace ma'ana ta haqiqa wanda wannan abin ke fada bai take nufi ba al-wadih wanda yake ma'ana ce a fili karara faqad za'ama 'ala Allahi wa rasulihi za'aman to yariyar wani abu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan riyawan yukhalifu al-lafz alladhi ja'ana 'anhuma ya saba wa lafazin da yazo mana daga su Allah din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kana zalika limasughin shar'i idan mutun ya nufaci wata ma'ana da ta saba wa zahirin wata aya ko zahirin wani hadisi ya ba wannan aya ko wani hadisi wani ta'wili amma sai da mu wannan ta'awilin da yayi shi ne saboda wani dalili na shari'a karbabbe ta tawakkafu alaihi sihhatu shar'iyyatu aw al-aqliya, wanda ingancin abinda shari'a take kallo ko abinda hankali ya yadda da shi yana iya karban wannan allati yattafiqu al-aqla alaiha, wanda masu hankali suke karba su yadda da shi, la mujarradu ma yadda'ihi ahlul mazahib, ba wai kawai irin abinda masu mazhabobi masu tafiyatif masu tafarki daban-daban suke ambata wan-nihal da masu addinai ko kungiyoyi alal akali irin abinda suke da'awa su ta hankali shi ya gano kaza ko hankali ba zai dauki kaza ba ko hankali yana nuni zuwa ga sai dai a ce kaza ba irin wannan dirkaniyar ba ta sufaye ko ta gulatul mutasawwifa ko ta mu'tazilawa da makamantansu ba irin shi ba mutabiqan lima qad hababahu ilayhi mutta'assu, wanda suke kawo irin wannan hankalin nasu ko irin wannan fikira ta hankalin su tanta dace dan ta dace da san zuciyar da suke rayuwa akai, wa adnahu min uqulihim al-bu'd an al-insaf, abinda ya kusanto musu da irin wannan mummunar magana da irin wannan mummunar fasarar shine abinda ya kusanto musu da shi shine nisantar su daga adalci, fala ba'asa bidhalika, to in ya zama abinda yasa ta'awilin da mutum yayi ta'awili ne karbabe a shari'a ba mai irin wannan matsala ba mala yace to babu laifi game da wannan ta'awilin, wa illa idan ko ba irin ta'awili ne wanda yake yana da mashiga a sunna ba, fa da'awat tajawuzi marduda, da'awar da wani zai yi cewa wannan magana za ta yi daukan ma'ana kaza to wannan abun tunkudewa ne, madrubun biha za a wurga ta fi waje sahibiha, wanda ya faɗe ta za a wurga mai da ta a dame da kashi, faharis ala haba, ya kai ɗalibi mai neman ilimi ka zama mai kwaɗayi akan neman sanin wannan gaskiya, neman karɓan nasoshi da suka dace da aka ba su fassara ta dace da abin da suke iya ɗauka a mizanin shari'a ta zahiri, kai kokari ka rike wannan, fa innahu to mai yadda abin yake, wa in waqa al-ittifaqu ala asalati al-ma'na al-haqiqi, ko da yake an samu ittifaqi tsakankanin malamai akan cewa ma'ana ta kowace jumla ma'ana ta haqiqa ita ce abin nema, wa adami jawadi lintiqali anhu, kuma ba zai yiwu ba malamai suka ce bai halasta ba mutum ya ciratu daga ma'ana sananniya ta haqiqa zuwa wata ma'ana can daban boyayya ko wani tawili, illa li alaqatin, sai akwai alaka tsakanin wannan zahirin da wannan qarina da wannan tawilin wa qarina da kuma abin da ya nuni zuwa ga haka, kama saraha bihi fil usul wa ghayriha, kamar da malamai suke fada cikin usul fiqi da makamantansu, fal amal fi kutub at-tafsir wal hadith wal fiqi yukhalifu hadha liman tadabbarahu wa a'mala fikrahu, amma za ka ga aikin da suke a cikin tafsirai littafan hadisai littafan fiqh ya saba wa wannan abin da ake faɗa, duk wanda ya yi kalla zai ga ya saba, sun yi ittifaki akan cewa kar a canza wata magana sai da qarina sai da alaka, amma kuma aikace suna caccanzawa din, wato wannan musamman malamai ɗan baya kenan, walam yaghtar bizawahiri wala jamada ala qubuli ma yuqalu min duni bahthin am mawaridihi wa masadiri, kuma sai ya zama ba sa ruduwa da zahirin magana, ba sa tsayawa akan karban abin da aka faɗa kawai ba tare da sun yi bincike akan magangararsa da tushensa ba, wa kaseeran ma tajidul muta'assibina yuhamuna amma zahibihim, zaka ga da dama daga cikin masu ta'assubanci wanda zai kale wata mazhaba ya ce ita kadai yake karewa, shi ba maliki ne, shi lauyan malikiya ne, ko shi ba shafi'i ne, ko shi kaza ne, baya ganin mutuncin hadisi sai mutuncin wannan mazhabin, zaka ga yana yin lauya yuhamuna, suna zama lauyoyi amma zahibihim, wajen kare mazhabin su, wa yusirunaha ala nususil kitabi was sunna, suna gabatarwa suna preferring wato suna ganin mutuncin mazhabin su fiye da mutuncin alqur'ani da sunna, fa idza ja'ahum nassun, to a karkashin haka idan suka samu wannan nassi yazo gare su, la yajiduna anhu mutahawwilan, suka rasa yadda za su yi su burkita shi upside down, wa ayahum radduhu, kokarin tunkuɗe shi ya gajiyar da su, wa atazahum daf'uhu, kokarin su tare shi, sun gagara, in suka ga haka idda'u annahu majazun, sun ce yayi majazi ne, sun ce ma'anar da ke cikin shi bai take ne shi. Wa zakaru litazawwudi alaqa hiya min al-bu'd bi makani, sai su kokarin su kawo abin da suke ganin shine alaka tsakanin hakika da majazi din, wanda babu yayi nisa da yuwa. Wa qarina laysa laha fi dhalika al-makani wujudun, suka wata qarina wanda a wannan wurin ba ta da wani mashiga, wala ta da ilaiha haja, kuma ba buƙatarta. Wa anahum ala hadhihi tarhat istikfaruhum min ta'idadi anwa'i al-qara'in wal alaqat, da gaskiya abinda ke taya su, da gaskiya abinda ke taya su irin wannan ainihin wato faɗi tashin irin wannan sarƙaƙiya da wasa da hankalin mutane shine yadda suka ƙware wajen lissafa ƙarinoni da alaƙoƙi. Za mu zo mu magana akan meye ƙarina, meye alaƙa, meye majazi ɗin, insha Allah in muka karanta zuwa ƙarshe, ko da ba a wannan darasin ba. Me suke nufi? Ya yawaita maimaita su anan. Wa hatta ja'alu min jumlati ma huwa al-alaqatu al-musugha litazawwudi at-tadad, har suka zo suke magana akan at-tadad, wanda shi ma akwai buƙatar mu dan ƙara magana akan shi, amma sai mun kai kan gaba. Wato abinda ake cewa akwai shi a cikin harsuna mabambanta, shine a samu kalma ɗaya tana ɗaukan ma'anarta da kuma kishiyar ma'anarta, tana ɗaukan ma'ana da kuma kishiyan wannan ma'ana kai tsaye, da gwargwadon irin siyaki, irin salon zancen da aka saka ta. Al misali yanzu ko da a Hausa, kamar muka ɗauki sa ido, in aka ce an sa wa wani ido, zai ɗaukan an sa mai ido ana kula da shi, ana so a san me yake ciki. Zai ɗaukan kuma an sa mai ido an rabu da shi. Sa ido a ce ai wani ɗan sa ido ne, to yana bibiyan me wani ke ciki. Ko kuma a ce in mun sa mishi ido ma'ana mun rabu da shi. Ga kalma ce guda ɗaya, ko a ce magana ce kwaya ɗaya, amma ma'anarta kishiyan juna. Ana iya samu a Larabci, ana iya samu a Ingilishi, ana iya samu a Hausa. Zan iya faɗa aƙalla akan waɗannan yarurruka guda uku, ban san sauran wasu yare ba. Bahasi ne mai zaman kanshi, za mu zo mu ɗan tattauna akan shi insha Allah a darasi na gaba, don shi kaɗai ya isa ya ɗauki ɗan lokaci haka ana magana akan shi, musamman akwai ƙadiyya game da shin akwai shi ko babu shi, akwai rigima akai. Malaman ilimin harshe sukan bincike a cikinsa, a cikin abin da ake cewa fiqhul lugha, shine wato philology kenan, ko a cikin ilmul mu'jam shine lexicography, akan tattauna game da at-tadad, wanda ake ce mishi control names, ko kuma da yare na yan kimiyya kaman abinda suke ce ma antagonism, amma na yare na kimiyya ta natural sciences, amma a yare na linguistics akan kira shi suna control names, ko kuma at-tadad. Irin a takaice misali kaman yadda a Turanci, a Ingilishi lafazin go yana iya zama tafiya, yana iya zama kuma ba tafiya ba. Haka lafazin finished yana iya zama completing, yana iya zama kuma destruction. He is finished, ya lalace. He has finished, ya gama. Yana iya ɗaukan haka irin lafazin irin kaman sanction, wanda yana iya ɗaukan penalty, wato kaman wani ukuba da aka ba aka sanya mutum, yana ɗaukan kuma abin nan kamar dama da aka bashi, kaman a ce official permission, kuma kaman ta haka suna nan dai da yawa irin misali kaman lafazin apology, wanda yana ɗaukan apology, yana ɗaukan defense na laifin da kai, yana ɗaukan kuma confession, wato ka ce kai laifin ne, kun kai dependent din kanka. To haka a Larabci akwai su da yawa, irin su ragiba, irin su arraja'u na ya ɗaukan shakka ko yaƙini, irin su kaman azzan shi ma ya ɗaukan shakka da yaƙini, irin algharim wanda ake bi bashi ana iya ce mishi algharim, wanda yake bin bashi ana iya ce mishi shi ma algharim. Haka irin lafazin siriki da Hausa, uban mata na iya zama siriki, mijin mata na iya zama siriki. So wannan su ake ce musu at-tabaq. Akwai magana da yawa akai, ba ita ce asalin insha Allah, amma a darasi na gaban muka dawo kan tafi za mu ɗanta tunata a ɗan gurguje haka, bari mu samu gaba tukunna su da kaza, bi mun bashin magana akan qarina da alaka da kuma tabaq insha Allah. Al muhim Malam ya ci gaba da cewa suka yi amfani da daga cikin abin da suke kawowa dan kokarin yin wasa da hankalin nasoshi sukan kawo attabat sai da makina abinda magana take faɗa a amma sai su ce ai wannan kalma ta dauka ma'ana a kuma ta dauka ma'anan z a lokaci guda dan haka sai su ce kuma anan z take nufi a take nufi amma sai su ce a take nufi ko a take nufi sai su ce a take nufi duk suna yin irin wannan fanzur hadha talaa'ub kalla ka ga irin wannan wasa da hankali wata dabbar hadhihi al-abwab ka tsaya ka nakalci waɗannan babuka na ilimi allati fatahuha ala adillati kitabi wa sunna wanda suka bude wa kansu wannan kofofi akan nasoshin qur'ani da sunna wa qabilaha anhum man lam yam'an an-nazara kuma mutanen da basu iya sun yi bincike mai tsawo ba suka karba wa yuqilu tadabbura wanda basu tsawaita natsuwa da bincike ba faj'alaha ilman haka mai da su ilimi wa qabilaha ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ake karban sa matsayin ilimi wanda suke yi hukunci akan qur'ani da sunna mare ci gaba da cewa wa asluha da'awa iftaraha ala allahi ala aitaraha ahlul lugha iftaraha ala lughati muta'assibun kad athara madhhabahu al-kitabi wa sunna wanda kuma asalin wadannan da'awoyin duka wasu maganganu ne da wasu masu ta'assubanci suka kaikiro su suka sanya su akan ainihin dalili walam yastati' at-tasriha bi tarjih al-madhhab ala dalil wanda bai iya furta karara yace madhhabin shi abu karfin dalili ba fadaqqal fikra sai suka laya suka yi zurfin tunani wa a makan nazara suka binci suka zira cikin bincike fa qala sai yace hadha ad-dalil wa in kana ma'nahu al-haqiqi yukhalifu ma nadhhabu ilayhi fa huwa hahuna majazun sai yace to wannan dalili da aka kawo yadda yake ya sabawa abinda muke akai to amma dai anan majazi ne wal alaqatu kaza alaqa tsakanin ma'ana ta asali da ma'ana ta majazi shine kaza wal qarina kaza abinda ke bude hanya a gane haka kaza wala alaka wala qarina kuma qarya ne babu wata alaka ba wani qarina fa yati ba'da asri hadhal muta'assib to bayan wancan mai ta'assubanci mai kalewa ga madhhaba ya gama wannan wato kwance kan nassi din ya gama murde asalin mafuskantar nassi sai wani ya zo daga zamanin baya a zamanin da yazo bayan wancan malami la yabhasu anil maqasid wanda yazo daga bayan nan bai bincike akan maqasid wala yatadabbaru almasalik bai da zurfi wajen gane masalikan malamai kama yambaki kama yanda ya kamata fa yaj'alu tilka alaqata allati iftaraha zalika almutaassib min jumlatil alaiqil musugha litazawwuz sai yazo sai ya dauki wannan magana sai mai da abun lura abun rikewa abun hujja wani hadha saratil alaqatu qariban min 30 alaqa daka alaqa da ake cewa tsakanin majazi da hakika ya zama akwai wajen guda 30 zamu zo mu fara wasu daga cikin su insha Allah thumma lamma kana min jumlati anwa'il qara'in alqara'in al-urfiyya wal aqliyya iftara kullu muta'assibin 'ala al-aqli wal 'urfi ma sha'a sannan yayin da ya zama akwai kuma abin da ake ce al-qarina al-urfiyya qarina ta ainihin wato al'ada wal aqliyya zamu zo din magana akan su a gaba insha Allah saboda lokaci da ya kure sai aka samu duk wani mai ta'assubanci sai ya kirkira abin da ya ga dama ya danganta wa hankali yace hankali ya yarda da abun yake abin da ya ga dama ya danganta ma urfi al'ada yace al'ada ta sani shi masha duk abin da ya ga dama wa sana'a fi mawaqinil khilafi ma arada aka zo cikin magana akan abin da yake na sabani sai ya faɗi duk abin da ya ga dama ya sai faɗa duk abin da ya ga dama ya saba wa duk wanda ya ga dama wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako a wurin sa amfani yace intaha maganar ta kai wannan ya gama kinan da magana akan alqaidatul khamisa amma bamu karasa magana akan ta idan muka zo insha Allah a darasi na gaba zamu kara dan tsokaci akan waɗannan masaloli sune ainihin wato qarina menene qarina da kalakalanta menene kuma alaka irin wanda suke faɗa sannan kuma akwai attabab wanda muka dan taba shi kadan zamu saki ainihin kallon su a gaba insha Allah zamu saurara anan da fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace kafin rufe muna addu'a Allah ubangiji ya kawo mana mafita game da matsaloli da suka dinkare mu a wannan kasa tamu da sauran kashin duniya musamman game da wannan annoba da take neman ta zama ruwan dare game duniya wacce ta firgita kowa ta sanya mishi tsoro ta yada ta zama hadisul qauni wa hadisus sa'a ko ina ita ake magana manya da yara maza da mata a kafafen yaɗa labarai na gargajiya da na lantarki da ko ina da hudobin juma'a da duk wani jawabi kowa ka taba magana shi akan coronavirus ubangiji Allah ka nisanta mu da ita Allah ka kawo mana sassauci Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.